iyaye wajibi ne a musu biyayya alfahari su.
Wato, don haka nan kana ganin ware wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ya dace kenan?
Ana iya cewa ya dace saboda waɗansu su a karantarwarsu ba maganan girma iyaye, ba maganan turaren iyaye. Wani irin waɗannan idan aka ci an tsaron nazarin da tunatar da su da su maganan girma iyaye da bin iyaye, sai wannan ya dace.
Don haka nan kana ganin matsalolin da ake samu a Najeriya na da nasaba da rashin tarbiyyantar da matasa koko da ya kake gani?
A kwarai da gaske ai ka ga da yawa, wato babban abin da ke kawo matsala shine iyaye sun ajiye haƙƙinsu na tarbiyyar da yara. Wasu iyaye kuma suna ƙoƙarin sai na yi da kansu wajen ma yaran tarbiyya, amma wato zamani rayuwa, wato abin da ba su da ke cewa peer group influence yake janya bayewa yaro tarbiyya gida. Yaro ya shiga zuwa makaranta, abokanansa ku shiga tarbiyyar wannan yaro.
To kai ta yaya zaka jinjina ma iyaye?
Iyaye dole ne duk mutumin da yake shiga wannan duniya lafiya, duk yaron da yake shiga wannan duniya lafiya wajibi ne ga iyayensa. Domin dai na farko iyaye uwa ta dauki cikin yaro wata tara, ta kuma ran ta shayar da shi shekara biyu, wahanan a wahanin cikin wahala bisa wani wahala ba maganan sabon. Ina cikin cikin an yaro shekara tara, an zo haife yaro ne ke fitsari a wanke, a yi kashi, a wanke, a goye shi, ya hana uwar barci. In wata samu ciki ma dai tukunna suke na sai gaskewar ta fara amai sabon babu natsuwa, ita kullum tana cikin laulayin ciki, ba lafiya, ba wannan. Yaro ya girma, an haife shi zuwa makaranta, a masa wanka, a masa wanki, tashi nan dai abubuwa da wanda yake da har yaro zai girma. Wannan yaro ku idan ya girma a ce an wani gari zai girma iyayensa, zai saurari iyayensa ba bai taimake su ba, to ga kan yaro bai albarka ba.